This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Shugaban Amurka Barack Obama da takwaran aikinsa na kasar China Xi Jinping sun amince cewa babu ɗaya daga cikin gwamnatocin ƙasashen biyu da sanin su da za su yi ko su goyi bayan satar bayanan sirri na fasahar ƙere-ƙere ko na harkar kasuwanci da mari da ke haifar da tankiya da zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu. A wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa bayan sun gana asirce a fadar White House jiya Juma'a, shugaba Obama ya ce ya kawo batun cewa fatilas ne a daina wannan sace-sacen. Hakan, in ji Mr. Obama, ci gaba ne, duk da haka ya ce suna da sauran aiki a gaba. Shugaba shi ya ce sassan biyu sun cimma daidaito kan batun, ya kara da jaddada cewa hukumomin kasar da ke Beijing ba sa goyon ba satar bayanai a cikin kwamfutoci. A cikin wata sanarwa da fadar White House ta fitar, ta ce kasashen biyu sun amince za su kafa wani muhimmin kwamitin tuntuɓa tsakaninsu domin yaƙi da ɓarnar da ake yi ta intanet. Yawa sabar Papa Roma Francis zai yi tattaki zuwa Philadelphia a jihar Pennsylvania, zangonsa na uku a ziyarar da yake yi a Amurka da suka hada da gudanar da shawarwari da shugaba Obama da ya yi tuni da jawabi ga zaman haɗin gwiwa na Majalisun Dokokin Amurka da kuma addu'a a bainar jama'a da ya gudana a sanannen dandalin wasannin nan da ake kira Madison Square Garden a birnin New York, inda mutane kimanin 20,000 suka halarta. Shi ne aiki na ƙarshe da ya gudanar a birnin New York a jiya Juma'a. Yayin da ya isa Philadelphia, Papa Roma zai jagoranci addu'o'i a majama'a da ake kira Basilica ta St. Peter da Paul, zai kai ziyara zaurin tarihi dangane da 'yancin Amurka, sannan ya halarci babban taro da ake yi dangane da iyali. A jawabinsa ga mahalarta, Papa Roma ya yi kira gare su su rinƙa tunawa da Ubangiji, sannan su nisanci son duniya kuma su tuna da marasa ƙarfi. A safiyar jiya ne Papa Roma Francis zai kai ziyara Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya kira ga shugabannin ƙasashen duniya su ɗauki mataki wajen yaƙi da sakewar yanayi da yaƙi da talauci da kuma kare masu gudun hijira. Batun hanyoyin da za a bi domin aiwatar da yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka cimma da Iran kan shirin nukiliyar ta da kuma wata ƙin rikici da ake yi a Siriya za su kasance kan gaba a ajandar tattaunawa tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwarar aikinsa na Iran Javad Zarif. Yawa sabara ke sa ran za su gana a New York, inda kasashen duniya suke hallara domin taron shekara-shekara da babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Za su gudanar da wannan shawarwarin ne ƙasa da wata ɗaya kamin yarjejeniyar ta fara aiki ko ta tabbata, wato ranar 18 ga watan Oktoba. Tabbatar da yarjejeniyar ita ce lokaci da Iran za ta fara cika sharuɗɗan da suke cikin wannan yarjejeniya. Cikin waɗannan sharuɗa har da rage sinadaran uranium da Farisa ta inganta su, yawan zunguru-zungurun da ƙasar take amfani da su wajen inganta sinadaran uranium ɗin, sannan za ta karkata wasu masana'antun nukiliyar ta. Idan Farisa ta aiwatar da duka waɗannan, kuma hukumar hana yaɗuwar makaman atomic wato IAEA ta tabbatar da su, sannan ne za a fara sassauta takunkumin kare tattalin arziki da ƙasa da ƙasa suka ƙaƙaba mata. Jiya Juma'a, kakakin Majalisar Wakilan Amurka John Boehner ya ba da sanarwa zai yi murabus daga mukaminsa da kuma majalisar a ƙarshen watan Oktoba mai zuwa, domin a cewar sa rikici da ake kan shugabancinsa zai iya yin naƙasu ga majalisar. Boehner, wadda ɗan Republican ne mai wakiltar jihar Ohio, ya ce dama can ya yi niyyar ajiye mukamin a ƙarshen wannan shekara, amma sai ya tsaye da shawarar ɗaukar matakin kamin lokacin saboda barazanar da masu ra'ayin riƙau suke yi wa majalisa. Kakakin, wadda yake majalisa tun 1990, yana fuskantar matsin lamba daga masu ra'ayin mazanjiya kan batutuwa daban-daban cikin bukatu da suka gabatar masa masu ra'ayin kyau sun ce duk dokar da za ta samar da kuɗi domin ci gaba da ayyukan gwamnati tilasta fitar da wato kudade da ke tallafawa ta kungiya da ake kira Planned Parenthood wacce take taimakawa mata al'amari da wasu suka ce hakan ba zai yiwu ba labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC A kasar Burkina Faso shugabannin kasar sun rusa rundunar tsaro ta fadar shugaban kasa wacce ta ayyana juyin mulki a makon jiya da bai samu nasara ba shugaban wucin gadi na kasar Michael Kafando ne ya sanya hannu kan dokar da za ta wargaza runduna a maraicin jiya Juma'a al'amari da aka nuna ta talabijin haka nan kuma shugaba Kafando ya kori ministan tsaro Kanal Sidi Pare ranar Laraba aka sake maido da gwamnatin wucin gadin kasar karkashin shugabancin Michael Kafando da Prime Minister Yakuba Isaac Zida madugun sojojin da suka ayyana juyin mulkin General Gilbert Diendere yayi murabus bisa umurnin da kungiyar ECOWAS da tare da matsin lamba daga rundunar sojojin kasar da kuma jama'ar Burkina Faso suka yi tuni dai General Diendere yana damar ayyana wannan juyin mulki Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta cire Najeriya daga jerin kasashe da suke fama da annobar cutar shan inna ko polio wani muhimmin mataki a nan gaba wajen kawar da cutar baki daya a jiya Juma'a hukumar ta kiwon lafiya da aka fi sani da WHO ta bada wannan sanarwa hukumar ta ce yanzu fiye da shekara daya kenan Najeriya bata samu mutum daya da ya kamu da wannan cuta ba da zaran kasar ta kai shekaru uku ba tare da samun wadda suka kako waɗanda suka kamu da cutar ba za a iya ayyana Najeriya a zaman kasar da ta rabu da cutar kwata-kwata Iran kasar da halin yanzu ta fi kowace yawan hasarar mahajjata sakamakon turere ne yadda ta auku amina har mutane 717 suka halaka kusa da Makka ta buƙaci hukumomin Saudiya su gudanar da cikakken bincike da kuma neman ganin an tallafa sauran mahajjatan kasar waɗanda wannan wato fitina ta ritsa da su an gudanar da zanga-zanga a duk fadin Iran jiya Juma'a inda masu zanga-zanga suke Allah wadai da kasar Saudiya saboda yadda ta dauki wannan hadari da ta auku ranar sallah banda yawan mutane da suka rasu akwai mutane fiye da 900 da suka samu raunuka hukumomin Farisan sun ce akalla yan kasar 131 suka mutu amina wasu 85 kuma suka jikkata
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani.
Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda uku rahoto na farko a game da muhimmancin mata zuwa awon ciki rahoto na biyu zai magana a game da cutar yoyon fitsari yayin da rahoton mu na uku zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Puntua da ke jihar Katsina a babban asibitin garin Puntua a ranar 11 ga watan 2 na wannan shekarar don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin
Ya hada mu cikin kauna ni da kai a sannan
ƙara jaddada muhimmancin zuwa awon mata masu juna biyu, musamman ma don tabbatar da lafiyar uwa da ta jaririn da ke cikinta.
Ciki dai ga mata masu juna biyu waɗansu hanyoyi ne da masana lafiyar bil'adama ke bi wurin tabbatar da lafiyar ɗan da ke ciki gami da mahaifiyarsa tun gabanin zuwan ɗan duniya. A kullum kwanan duniya, masana game da harkokin lafiya sun kasa gazawa wurin ganin sun ci gaba da nuna wa mata masu juna biyu muhimmancin ziyartar asibiti domin yin awo, kamar dai yadda malama Maryam wata mace mai juna biyu ta bayyana dalilin ta na zuwa awon ciki.
Dalili na zuwa awo shine saboda lafiya ta da na ɗan da zan haifa. Ina gida a zaune ban san me ya faru ba. Da ba lafiya a ciki, kai ba lafiya, mu rinka kokartawa akalla kafin mu sauke. Mu zo mu ga likita ya duba mu, kuma mu yi kokari mu sha magungunan da aka ba mu.
Kenan kina ganin muhimmancin shan magani a gurin mai ciki da zuwa asibiti?
Gaskiya kam alhamdulillah, dan kafin in fara zuwa bar rabo da ɗan kasala ɗan amai, amma yanzu da na fara shan magunguna na mun gode Allah, shike bada lafiya, ba magani ba amma shan shi dai yana da amfani.
Ita ma a nata bangaren Metromuraliya, wadda ita ce shugabar sashin lura da mata masu juna biyu a asibitin kwararru na Rashid Shakoni, cewa ta yi an samu ci gaba a fannin zuwa awo.
To a gaskiya kan yanzu an samu ci gaba ba kaɗan ba, saboda a da ɗin kin ga ba su san muhimmancin awo ba. To amma yanzu da yake kinga ana bin su zuwa ƙauyuka ana fahimtar da su, to zaki ga mace ma za ta zo da kanta. Kuma a wajen awannin da ma za a gaya musu idan sun samu matsala haka, idan koda ba a ji motsi bane ba sai an zauna kafin ma zuwa wannan lokacin ba. Duk dan matsala kaɗan aka samu kawai sai a hanzarta a tawo asibiti. To anan ne za a iya tantancewa a yi maganin abin da wuri. To shi yasa a gaskiya yanzu an samu ci gaba sosai fiye da da kan.
To yaya kuma maganar zuwa asibiti haihuwa bayan awa, tunda wata zaki ga tana ta zuwa awan amma kuma zuwa asibiti haihuwa sai ya gagara?
Eh, to gaskiya shi ma da din sai kiga su cewa ai da zuwa asibiti yawan kwanciya nan da ake yi idan za a haihu, kin san zuwa a gida idan za a haihu a tsugunne suke haihuwa. To sai kuma kiga mu a asibiti wacce za ta kwanta ne ba sai ta wannan tsugunau din nan ba. To amma da yake suna zuwa awon yanzu an samu ci gaba, ana gaggaya musu irin amfanin wannan kwanciyar nan da ake lokacin haihuwa. To shi yasa ba a samu matsalolin da ake samu a daɗin na yanzu, gaskiya ba a samu shi yanzu, saboda sanaga sun san amfanin awon da irin kwanciyar da za a yi idan mutum za ta haihu.
Kenan suna zuwa asibitin ba kamar da ba.
Suna zuwa gaskiya sosai kam.
Hajiya Raliya kenan ta fannin kula da mata masu juna biyu na asibitin kwararru na Rashid Shakoni kenan a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi. Hukumomin lafiya a jihar Bauchi da wasu kungiyoyi masu zaman kansu na gudanar da aiki kyauta ga matan da ke fama da larurar cutar yoyon fitsari a babban asibitin garin Ningi.
Kasancewar ciwon matsalar laluran yoyon fitsari yana ɗaya daga cikin matsalar da ke addabar mata, musamman yara mata ƙanana har da matan da suke da shekaru, amma Allah ya aiko musu da lalurar. Ƙungiyoyi da gwamnatin tarayya suka tashi don gudanar da aikin a wannan mako. Babbar jami'a a asibitin garin Ningi, Madam Lidiya Janare.
Gaskiya mun gode ma federal government yanda aka yi taking up wannan gurin ya zama National Obstetric Fistula. Ana kokari akan bada magani da abinci da kuma likitocin da ake gayyatowa daga wurare daban-daban, suna zuwa suna taimakon yi musu operation din VVF din, kuma ana samun taimako ci gaba akan aikin da ake musu. To matsalolin da muke haduwa da su shine rashin fahimtar masu zaman jinya. Wani in yazo yau yake son ka yi mishi aikin fitsarin ya tafi gida, wanda ko ka mishi bayanin ba haka bane, dole sai an musu gwaje-gwaje kafin ai aiki. Kuma su waɗannan likitocin da suke aiki da suke zuwa ko daga Abuja ko daga ina ne, dole sai sun ba mu kwanakin da za su zo kafin ai. Yanzu an mu mutane kusan 10, target din mu an ce mutum 40, amma yanzu mun samu fiye da haka. Kiran mu a gare su shine idan sun ji irin waɗannan sanarwa su kokari su zo asibiti.
Madam Lidiya Janare kenan, babbar jami'a a asibitin garin Ningi. Naji ta bakin matan da aka musu aikin yoyon fitsarin.
Sunana Maryam Haruna, wannan laruna daga Aibuwa ta samu. na bakwa ta samu ikaruna hansu amma aiki a jahun ban dace ba amma a katsina ban dace ba kuma muka ji wannan muka ru
kina wani
gari ina kasar gamawa suna nan da akwai ni kasabi na daban nasu da ba iya sabgar sa da matan sa ni ma ina sabga ta da yara akwai tsangoma ma dan uwa suna kauyen su ni ma ina kauye
na to sai masu taimaka miki a cikin danginki da kuma
dan uwa na ɗaya ne na miji kuma matsatsi ne kamar ni a kyautata mana duk abin da Allah ya hore muku ku kyautata mana
kuna samun wadata kamar su abinci
a muna samun abinci balle muna samun abinci na rana a mana na dare a mana na safe
eh
magani ana babu magani
Hadiza Hassan wallahi dai aihuwa ce ta goma daga liman ka tazo yau shekara 8 kenan na kuda nayi kwana 2 a gida sai aka kai ni asibitin Bauchi aka min tiyata na dawo nayi kwana 40 a daki na gidan mijina sai naje sai kani na ya dauke ni naje gidan mu je nayi wata 6 sai aka kai ni asibitin Gombe ta yoyon fisari sai aka dawo da ni Baucin sai likitan Bauchi sai ya ce min in je asibitin Gombe Medical Center aje amma aikin yoyon fisari sai naje aka man dinki sai ciki na heta kule sai yace in je gida in huta aka cire min roban sai yace in je gida in huta in je in wata daya in sake dawowa naje gida na huta nayi wata daya na dawo sai ya sake min dinki fisari bai tsaya ba fisari na bi na na zanna nayi shekara 4 sai naji labarin nan ninge bamu zo muka samu an yi aiki wa mata zahiri sakani na da mai gida dai muna zaune da shi ina mana abinci yaran mu ƴan maza kwaya biyu kananu ne suna makaranta bai da fitina ni dai bisira fisari dai yana bi na yana dakin sa ina daki na gansuwa na ana to shi kani na dai ya sake jiwa muka sake ji ma a gidan radio to shine muka sake dawo wannan
wasu mata kenan da suka samu aka musu aikin yoyon fisarin Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
A gaida Amina Abdullahi Girbo Likitoci a jihar Maradi ta Jamhuriyar Niger sun bullo da wata sabuwar dabarar bin yara kanana gidajen su don yi musu rigakafin cutar zazzabin cizon sauro saboda yadda cutar take addabar jama'a a wannan yanayi na damina
Abun fa babu dama likitoci sun daura damarar yin dambe da cutar zazzabin cizon sauro a fusar da suka samu ta bi ungoyi daban-daban suna raba magungunan rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ga kananan yara saboda ta yi ta'azzara cikin watan Satumba Malam Musa Dalladi jami'in waye kai
kanga campaign wanda aka shiga wato campaign ne na rigakafin masasar cizon sauro zuwa ga yara kankanana daga wata 3 zuwa shekara 5
team nawa ne ko kuma equipe nawa kuka sa a cikin nambar numaradi
ekip tara ne wanda suke zagaye unguwa unguwa karce karce tare da maganin in yara suka hito suna ba su kenan ba gida gida bane
ko wata matsala da kuka gani da kuka hido nan fusa'a
eh matsalar da aka gani kamar yadda kuka sani kun san fali shine na farin da saka cututtuka wanda yake damuwa yara da mata da sauran jama'a ma fiye da kingin cututtuka amma yanzu an hito wata fusa'a wadda ta hito daga babbar kungiya ta duniya mai kula da lafiya cewa OMS an auna abin an ga yana yi kuma magungunan da ya kamata a ba yara kankana don saboda kare su da masasarar cizon sauro a tsawon lokacin wannan na damuna yaya ne ake bada shi ta farin dai an ga akwai matsala saboda fali yana nakasar da yara da yawa yana kawo ilas ga rayuwarsu wasu ma in kwana suka kare suna rasa ransu za a ba yaro maganin a gaban likita in yaso kuma a ran nan ya sha kuma kinyin kwana 2 a bashi ya taccen gida uwarshi ta bashi to cikin tsawon wannan kwana uku da wanda aka bashi nan gaban likita da wanda zai sha kwana 2 gidan shi inda ya sha shi daidai zai kare shi da masasar cizon sauro tsawon wata guda to bayan wata gudan kuma za a sakewa a bashi za a yi wannan har sau 4 to ana sa zuciya cikin watannin nan guda 4 in yaro yana shan wannan maganin ba za a yi masasar cizon sauro za ta zuwa da sauki gurin dan saboda a rage yaduwar masasar cizon sauro musamman zuwa ga yaran wanda yake ba su wahala
to ga wata uwa daga unguwar dan daka ta zo karban magani ko me za ta ce
gaskiya an ga magani mun ji dadi kuma muna murna saboda rigakafi ne ga diyan mu in an bada dadin mu ne gaskiya yanzu kuma da muka ji labarin nan karcen mu ana yi yan daka mun zo wallahi sosai muna murna muna jin dadi wallahi
me yasa za ki riga ta yin
saboda cizon sabro sabro kana tsaye ma kana cin to yana cizon ka kenan dole ne kai rigakafi ba ka ta aidan kana sa danka cikin gidan sange ba ka zuwa kai rigakafi a'a sabro kana tahiya ma sabro dahi ba kai kenan dole ka zo kai rigakafi wannan cizon sabro saboda masassalar shi katar ga ta maka illa ga iyallan.
Ina kiran ki ga sauran takurori mata.
Gaskiya ina kira ga takurori mata ubangiji Allah ya sa su dauki wannan abu da muhimmanci.
Yanzu kuma ga Malam Musa Dallade jami'in waye kai a likita sabon gari yazo muna da wani darasi.
To muna kira ga al'umma su fahimta su gane manufar wannan abun. Shi kyauta ma ne ake bada maganin kuma manufar dan a rage masassalar cizon sabro musamman zuwa ga yara. Kenan muna kira ga jama'a su hiddo yaran su da hihi a basu duk inda suka ga ikip din su zo a basu kyauta ne. Kuma in aka ba mace wanda za ta ba yaran ta can gida na kwana biyu ta yi kokari ta bashi ya sha sosai to muna sa zuciya tare da taimakon ubangiji a tsawon wata guda nan ba za a yi masassalar sabro sai dai in watan guda ya wuce da dan aka sake badawa za a yin shi cikin wannan damuna in damuna ta wuce kuma ba za a ƙara yin shi ba saboda an lissafi an gani cikin damuna masassalar cizon sauron ta yi kamari da ta yi yawa sosai fiye da kingin watan.
Musa Dallade kenan Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A gaida Shaibu Mani. Da wannan rahoto na Shaibu Mani za mu kai ga tattaunawarmu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Puntuwa da ke jihar Katsina a babban asibitin garin Puntuwa a ranar 11 ga watan 2 na wannan shekarar inda a yau za mu kawo muku karashin tambayoyin da Malama Haulatu Said dan baba wadda ta yi jawabi a yayin taron a game da cutar zazzabin cizon sauro irin tambayoyin da ta yi wa mahalarta taron.
Mada da tsafta wanda in kwatace a sharce a daga kananzur idan kewaye ne a sharce a daga kananzur domin mai sauran nan dai kada ma ya samu wurin zama da kuma kiyaye ko matsayi ko.
Assalamu alaikum, sunana Malama Amina Adamu. Abubuwan da ke kawo okay yanda za a kiyaye abin da ya kamata kai shi wannan da aka bada to dama shi confirm ne dama yana nan ajiye inda zaka kwanta ko ba su sabarin yi bayani ingantacce yauwa to shikenan to kun gane ko bayan nan kuma kullu tsaftar gida da daki da kwanonin abinci saboda shi sauro yana son ruwa in daya ne da ya samu ruwa ya kwashi ke zai zama dozo kun ga an samu matsala ko ba gaskiya ba saboda haka Allah ya kare mu.
To ta yaya za mu kare wannan sauro?
Assalamu alaikum. Idan muna son mu kare wannan sauro idan mutun ya tashi ya san ya zubar da ruwa ya share ruwan nan ya tsaftace kwatan shi kada ya barta da ruwa ko da yaushe idan yana da wasu komazai wanda ya san sauro duhu sauro na son wurin duhu idan da wani abu da ya san ya ajiye karkace dai ya dan gyara su.
To a waje sun gaya mana yadda zamu yi mu kiyaye kanmu daga wannan sauro wani alamomi ne idan wannan zazzabin cizon sauro ya kama ka ta yaya zaka gane? A ga wata can karshe.
Sunana Murza Sani. Alamomin da zaka ji idan cutar cizon sauro sun kama ka shine zaka ji ciwon kai da yunkurin amai sannan kuma zaka ji zazzabi mai zafi kana karkarwar jiki.
To muna so a gaya mana illoli uku na wannan zazzabin cizon sauro.
Kun sunana Hawwa Idris. Alamomin da zamu idan mu kare kanmu daga illa to illolin shi yana kisa sannan kuma yana shanye mana jinin jikin mu. To malama ni kuma ina da wata tambayar da zan miki. Eh tambayar da nake da ita. Malama kamar da aka ce a rika shiga cikin gidan rigar sauro. To ni idan na shiga cikin gidan rigar sauro sai injin numfashi na yana daukewa. To kuma in nayi amfani da maganin da zan kare kaina kuma ina da asma he injin numfashi na kamar zai dauke to wani mataki zan
ki da dakin ki ba iska. Dakin ki ba iska. Dama idan har daki ba iska gidan sauro ma bai shiguwa. Dole sai kin bude tagogi shi yasa aka ce a saki gidan sauran saboda ko kin bude kofa kin bude tagogi ko sauro ya shigo ke ba zai shiga wurin ki ba zai shiga wurin yara ba dole sai da iska shi wannan gidan sauro ba a sa shi ma sai da iska a cikin daki kuma indolin nan ma ni baki gaya musu ba indolin nan ban gamsu ba gaskiya
magana abin da yasa kike samu wannan matsalai dan kina da asma muna da yawa ire-iren mu ba gidan sauro kade bane ba zaki amfani da shi dan kare kanki daga daukai zazzabin cizon sauro kin bayyana akwai magunguna in Allah ya tsara miki zaki iya sayan maganin sauro akwai su fiya-fiya din nan shi ma ba amfani da shi saboda in yayi yawa duk muna samun matsaloli na san matsalar da ke ji yanzu haka ni nan bana shiga net tsakani ga Allah saboda duk sanda ne kokarin in shiga saboda yara na in hada su yan kananan mu shiga wannan abin da kike ji ni ma ina jin shi saboda asma ne amma dole ki dinga kare kanki daga zazzabin cizon sauro akwai hanyoyi da yawa
ba wa an samu tambaya ta ba waye zai an samu ita barazana uku ta ciwon zazzabin cizon sauro da yake yi ko ga mai ciki ko ga wadda ba ta da ciki ko yara
Sunana Rahinata Habibu yana kawo matsalar barin ciki ga mata masu juna biyu. Sannan yana kawo zazzabi mai zafi, sannan yana kawo kakkarwar jiki. Akwai jini kuma, akwai karancin jini. To mun gode. Kowa dai ya gane akan zazzabin cizon sauro, kuma da izinin Allah za mu kori sauro da zarar mun isa gida. Kowa zai fara aikin yadda za a yi gidan shi, daga nan za mu san yadda za mu yi mu kashe shi. Kowa ya yi haka. To ga sauro dai ya taho, za mu kashe shi. Yau dai mun gama da sauro, in Allah ya da.
Dika-dika a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin ji mu ɗauke da wani sabon shirin.
Masu sauraro, a nan damu da sa'a cikin shirin na yau, sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Almanka Barack Obama da takwaran aikinsa na kasar China Xi Jinping sun amince cewa babu ɗaya daga cikin gwamnatocin ƙasashen nan guda biyu da saninsu da za su yi ko su goyi bayan satar bayanan sirri na fasahar ƙere-ƙere ko wata harkar kasuwanci, lamari da ke haifar da tankiya da zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu. A wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa bayan sun gana a asirce a fadar White House jiya Juma'a, shugaba Obama ya ce ya taɓo wannan batu kuma ya ce tilas a daina wannan sace-sacen. Yawa sabar Papa Roma Francis zai yi tattaki zuwa Philadelphia jihar Pennsylvania zangonsa na uku a ziyarar da yake a nan Amurka, da suka haɗa da gudanar da shawarori da ita shugaba Obama da jawabi ga zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka da kuma addu'o'i a bainar jama'a da ya gudanar a sansanin dandalin wato sanannen dandalin wasanni da ake kira Madison Square Garden a birnin New York a jiya. Batun hanyoyin da za a bi domin aiwatar da yarjejeniya da manyan ƙasashen duniya suka cimma da Iran kan shirin nuclear ta da kuma wata rikici da ake yi a Syria za su kasance kan gaba a ajandar tattaunawa tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na Iran Javad Zarif. Yawa sabara ke saran za su gana a New York, inda kasashen duniya suke hallara domin taron shekara-shekara na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.